إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أنقوى إنما نجيس واتا الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muhtari Anda Aliyu da ke GRA a cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Majalisi da muke karanta sirar Khalifa na uku Uthman ɗan Affan Allah yarda da shi. Wannan majalisi shine na 13 a wannan yammaci na Alhamis 3 ga watan Jumada al-Akhira hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446. Wadda ta yi daidai da 5 ga watan 12 na shekara ta 2024. Idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata, mun fara duba wani sashe na misalai na gudunmawar da Sayyidina Uthman Allah yarda da shi ya bayar don gina cibiyar musulunci wato garin Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi kokarin kafa cibiya ta musulunci a garin Madina ya samu agaji da taimako daga sahabbansa. Sun agaza da dukiyarsu, sun agaza da gangar jikinsu, sun agaza da tunaninsu wajen gina wannan daula ta musulunci wacce ta zama cibiya ta musulunci, santa na musulunci wanda duk inda musulunci ya watsu santansa garin Madina. To mun ga misali na farko cikin jerin misalai na irin gudunmawar da Sayyidina Uthman ya bayar a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kokarin kafa wannan cibiya ta musulunci wato a garin Madina. Amma ba mu karkare bayani dangane da wannan misali na farko ba a majalisin da ya gabata, lokaci ya kure mana. Shine sayar rijiyar Ruma da Sayyidina Uthman yayi bayan manzon Allah yayi hijira daga garin Makka ya koma garin Madina, sai ya zamanto mutan Makka ruwan da suka saba sha na Makka ruwa ne wanda yake mai daɗi, dube da cewar garin Makka gari ne da yake kewaye da duwatsu. Gari kuma idan ya zamanto yana da duwatsu, to galibi za ka tarar ruwansa yana da daɗi. To wannan ya sa ruwan garin Makka ya zama mai daɗi. Amma da suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina, ruwan da suke sha na Madina sai baya musu daɗi saboda sun saba da ruwan Makka. To wannan sai ya jefa su cikin matsi da kunci na rayuwa, saboda ruwan da suke sha ba sa jin daɗinsa. To amma cikin garin Madina akwai rijiyar da take da daɗi, ruwanta yake da daɗi, to amma mallakin wani Bayahude ne. Mun samu riwayoyi guda biyu dangane da wannan rijiyar mabambanta. Riwaya ta farko da muka karanta ta bayyana cewa rijiyar mallakar wani Bayahude, to kuma ruwan rijiyar nan ya fi sauran rijiyoyi daɗi. Bayahudan sunansa Ruma, sai ake danganta rijiyar zuwa gare shi, ake kiranta Bi'iru Ruma, ma'anar Bi'iru Ruma, rijiyar Ruma. To wannan Bayahude tunda rijiyar mallakinsa ce, sai zamanto ya maida wannan rijiyar a matsayin sana'a gare shi, saboda yana saida ruwanta. Duk wanda yake buƙatan ya sha ruwan wannan rijiya sai dai ya fidda kuɗi ya siya. Kusan yana saida guga ɗaya dirhami guda. In ba mance ba, mun yi wannan bayani a majalisin da ya gabata. Duk guga ɗaya yana saida shi dirhami guda. Dirhami guda ko muka ce yana daidai da naira nawa? 37,000 aka muka ce ko? To a bincike da na yi na dirhami, in za a kwatanta shi da naira, binciken da na yi na ƙarshen nan, idan za a kwatanta dirhami da naira, dirhami kwaya ɗaya, idan za a kwatanta shi da naira, yana daidai da naira 60,000 ne. Dirhami ɗaya, idan za a kwatanta shi da naira. Saboda dirhami 10 shi ne yake daidai da dinari ɗaya. Dirhami 10 shi ne yake daidai da dinari ɗaya. Shi kuma dinari ɗaya yana daidai da naira 600,000, dinari ɗaya. Domin rabin dinari 300,000 ne, ɗaya bisa huɗu na dinari 150,000 ne shi ne nisabi na sadaki da kuma sata 150,000, ɗaya bisa huɗu na dinari. To dirhami guda 10 su suke daidai da dinari guda ɗaya. To yanzu kaga dinari ɗaya ba shi ne 600,000 ba, yana daidai da naira 600,000. To 600,000 in ka raba shi gida 10 zai baka nawa? 60,000. To kaga 60,000 yana daidai da dinari. To wannan Bayahudan yana saida ruwansa na wannan rijiyar guga ɗaya dinari ɗaya. Kenan idan kana so ka sha dirhami ɗaya, afwan, guga ɗaya dirhami ɗaya ba dinari ba, idan kana so ka sha ruwan rijiyarsa sai ka tanadi, in naira ne sai ka tanadi abin da bai gaza naira 60,000 ba, saboda yana saida guga ɗaya dirhami ɗaya. To kaga wannan ba kowa zai iya shan ruwan ba, ruwan zai zama yayi tsada ƙwarai da gaske, ba kowa zai iya sha ba. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da masu dukiya cikin sahabbansa cewar duk wanda ya sayi wannan rijiyar ta Ruma ya sanya gugarsa daidai da gugan sauran al'umma musulmi, ma'ana ya sadaukar da rijiyar fi sabilillah, ta yadda zai zo ya sha ruwa a rijiyar, haka kowa ma zai zo ya sha, baya jin cewar mallakinsa ce, babu fifiko tsakaninsa shi da ya siya da wanda ba bai siya ba, duka ɗaya suke. Duk wanda ya yi wannan
to Allah zai musanya masa da abin da yafi rijiyar alkhairi a aljanna.
To sayyidina Uthman Allah yarda da shi da yaje sai yaje sai wannan rijiyar gurin ba Yahuda. Mun yi bayani a majalisin da ya gabata yadda aka yi cinikayyar ta kullu tsakanin sayyidina Uthman da shi wannan ba Yahudi. Wannan riwaya ta farko ce wadda Imam An-Nasa'i ya fitar da ita a cikin sunan dinsa. Riwaya ta biyu ita kuma tana bayyana cewa rijiyar ta wani mutum ne cikin mutan Madina wanda ya fito daga kabilar Banu Ghifar, rijiyar ta sace mallakin sa ne, shi kuma yana cikin al-Ansar mutan Madina, yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To lokacin da al'umma ya zama suna da buƙatuwa zuwa ga wannan ruwa na rijiyar Huma, kuma rijiyar mallakin wannan dan Madina ne wanda ya fito da kabilar Banu Ghifar. Wannan riwaya ta biyu kenan, wannan riwaya ta biyu Imam Tirmidhi ya fitar da ita cikin sunan dinsa. Shi kuma yadda riwayar ta bayyana yana sayar da guga ɗaya na wannan rijiyar da mudu ɗaya, kaga shi nasa da sauki, yana sayar da guga ɗaya na rijiyar da mudu ɗaya, zaka kawo masa mudu ɗaya na abin da ake ci, in ma ko ka kawo masa mudu ɗaya na dabino, shi kuma sai baka guga ɗaya na ruwan rijiyar Ruma da take mallakinsa. Wato shi wannan ɗan kabilar Banu Ghifar ɗin rijiyar mallakinsa ce, amma ana yi wa rijiyar lakabi da bi'iru Ruma, sunan rijiyar ce a wannan riwaya ta biyu ce. To sai zamanto duk wanda yake buƙatar ruwan rijiyar Ruma, bi'iru Ruma kenan, zai kawo mudu ɗaya, in ma ko na dabino ko na zabib ko na alkama ko na sha'ir, sai shi wannan ɗan ƙabilar Banu Ghifar shi kuma ya bashi guga ɗaya. Yanzu kenan in mutum ya kawo mudu uku na sha'ir zai samu ruwa guga uku, in mudu biyar ya kawo zai samu ruwa guga biyar, gwargwadon mudu kaza ka kawo, ka kawo mudu kaza to sai a baka ruwa guga kaza. To shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu wannan mutumi ɗan wannan ƙabila na Banu Ghifar, ya ce masa za ka sayar da wannan rijiyar da rijiya a aljanna, ma'ana ka sadaukar da ita fi sabilillah, Allah ya musanya maka da irinta a gidan aljanna, ya zama kuɗin da za a sayi rijiyar a gurinka ita ce rijiyar da Allah zai baka a aljanna. Wannan mutumi yana son aljanna kuma yana son wannan rijiya ta aljanna, to amma kuma rijiyar nan ita ce hanyar neman tuwansa, da ita ya dogara wajen ɗawainiya da hidiman iyalansa. Sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya manzon Allah, ba ni da wani abu da yake kawo mun kuɗi in ciyar da iyalaina, musu hidindimu da ɗawainiya, sai ita wannan rijiyar, ita ce na dogara da ita. To sai labari ya iska sayyidina Uthman Allah yarda da shi, da ya ji sai garzayo ya taho gurin wannan mutumi ɗan ƙabilar Banu Ghifar, sai sayi rijiyar da dirhami 30,000, ya sayi rijiyar da dirhami 30,000, dirhami 30,000 na ɗinnan ‘yan uwa idan za mu kwatanta shi da naira zai daidai da kusan naira biliyan 2 ko kuma biliyan 1 1.8 billion, abin da zai zama ya gaza a biliyan biyun ba yawa. Ya doshi biliyan biyu, bai kai biliyan biyu ba, amma ya doshi biliyan. In za a kwatanta dirhami 30,000 da naira ce. To sai Sayyidina Uthman ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, shin kamar yadda ka ce ya sayar da rijiyar a musanya masa da rijiya a aljanna, ni ma za a mun haka? Annabi ya ce, eh za a muka. Ya ce, to na saye ta, na sadaukar da ita fi sabilillah. To ‘yan uwa, waɗannan riwayoyi guda biyu, idan za a tuna majalisin da ya gabata, mun ce a zahiri kaman sun yi karo da juna. Me yasa? Riwayar farko ta Nasa’i tana bayyana cewar Sayyidina Uthman ya sayi rijiyar ne a gurin wani Bayahude da ake kiransa Ruma, kuma rijiyar sai ake danganta ta zuwa gare shi ake kiran rijiyar da bi'iru Ruma, rijiyar Ruma. Riwaya ta biyu kuma ta bayyana cewa rijiyar ta wani mutum ne cikin mutan Madina, Al-Ansari, wanda ya fito da kabilar Banu Ghifar. Shi kuma yana saida ruwan wannan rijiya duk guga ɗaya da mudu ɗaya. Saɓanin wancan Bayahude a riwayar Nasa'i, shi yana saida guga ɗaya da dirhami ɗaya. Wannan kuma a riwayar Tirmidhi take bayyana cewar shi wannan Al-Ansari, mutumin Madina, ɗan ƙabilar Banu Ghifar, yana saida guga ɗaya da mudu ɗaya. To sai Sayyidina Uthman ya saya gurinsa. To ‘yan uwa, idan mun duba riwayoyin nan guda biyu, a zahirinsu kaman sun yi karo da juna. To yaya za mu yi mai aiki da su, mai aiki da waɗannan riwayoyi guda biyu? Riwaya farko ta nuna cewa a gurin Bayahude aka siya sunansa Ruma, sai ake danganta rijiyar zuwa gare shi, riwayar Nasa'i kenan. Riwayar Tirmidhi ta bayyana cewar a gurin wani ɗan ƙabilar Banu Ghifar cikin mutan Madina, musulmi, a gurinsa ne Sayyidina Uthman ya sai wannan rijiya da ake kiranta bi'iru Ruma. Kaga akwai bambance-bambance tsakanin riwayoyin guda biyu. Bambanci na farko, wanda ya mallaki rijiyar. Riwayar Nasa'i ta bayyana cewa Bayahude, sunansa Ruma. Riwayar Tirmidhi ta bayyana cewar mutumin Madina ne, Al-Ansari, da ƙabilar Banu Ghifar. Bambanci na biyu da ke tsakanin riwayoyin guda biyu. Riwayar farko ta Nasa'i ta bayyana cewa wannan Bayahuden yana sayar da duk guga ɗaya da dirhami ɗaya. A yayin da riwayar Tirmidhi take bayyana cewar wannan ɗan ƙabilar Banu Ghifar, Al-Ansari ɗin nan, yana saida guga ɗaya da mudu. To kaga akwai bambance-bambance tsakanin riwayoyin guda biyu. To yaya za mu yi mu haɗa waɗannan riwayoyi mu yi aiki da su? Malamai sun yi ƙoƙarin haɗa riwayoyin ta fuskoki daban-daban. Fuska ta farko, wasu daga cikin malamai suka ce zai iya yiwuwa rijiyoyin da ake kiransu bi'iru Ruma guda biyu ne. Rijiya ta farko, rijiya ce mallakin Bayahude, sunan Bayahuden kuma Ruma, sai ake kiran rijiyar da bi'iru Ruma, ma'ana rijiyar Ruma, rijiyar wannan Bayahude da ake kiransa Ruma. To lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo garin Madina, wannan rijiya ta Ruma ta fi kusa da cikin garin Madina, ko kuma ma a cikin ƙwaryar Madina take, kuma ruwanta ya fi daɗi a kan sauran ruwa na sauran rijiyoyi da suke cikin ƙwaryar Madina. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nema cikin sahabbansa wanda zai sayi wannan rijiya, Sayyidina Uthman. suka ce sannan kuma zai iya yuwa akwai wata rijiya daban wanda ita ba tsakiyar Madina take ba tana dan waje kadan da Madina ita ma ana kiranta Bi'irur Ruma ita kuma suna ta ce mamallakinta ba sunan sa Ruma ba ita ce ta wannan dan kabilar Banu Gifar din to bayan Sayyidina Uthman ya sai wannan rijiyar ta ba Yahudi da take tsakiyar Madina to mun san garin Madina gari ne da ana yin hijira ana zuwa ana hijira ana zuwa kullun karuwa take yi kuma ana hayayyafa ana karuwa garin sai bunƙasa ya habaka yayyawa ta yadda ita wannan rijiya kwaya daya da aka saye ta gurin Yahudi ta kasa yanzu mu dauka koda nan cikin garin Azare a ce rijiya daya ne kawai ake amfani da shi za ta wadati garin ko rijiya goma ba za su wadati garin Azare to sai zama farkon sanda annabi ya koma garin Madina ba su da yawa sosai to da aka sayi rijiyar wannan ba Yahudi da ake kiranta Bi'irur Ruma sai zama ta wadace su amma bayan shekara 1 2 3 an karu sosai da yawa daga cikin wanda da ba su musulunta ba sun musulunta kuma sun zo Madina sun zauna Madina dan su koyi addini gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma haihuwa ake kara yawa ake to Madina sai ta bunƙasa ta habaka kai yawa sai zama rijiyar nan da aka siya ta ba Yahudi Bi'irur Ruma ta kasa mushi to sai annabi ya bukaci a sake sayen wata rijiya makamancinta to ashe wajen Madina kadan akwai wata rijiya ta ita ma ake kiranta Bi'irur Ruma dalilin da yasa ake gaya mata wannan suna saboda dadin ta irin na wannan rijiya ta ba Yahudi Ruma ne sai ake wata ma sai ake ce mata Bi'irur Ruma amma ba wai mamallakinta sunan sa Ruma ba da aka duba aka gari jiyoyin guda biyu duka suna da dadi kamar yadda wannan tsakiyar Madina take da dadi ta ba Yahudi da Sayyidina Uthman ya siya to haka ta wajen Madinan ita ma tana da dadi to mutane da suka yi yawa ta wajen Madina sai ta shigo cikin gari ana fahimtar bayani yanzu idan ka sayi fili wajen gari ana ƙara yawa filin naka zai iya shigowa cikin gari yau da gobe ana gine-gine to wancan rijiyar ta dan kabilar Banu Gifar mutumin Madina da kamar a wajen Madina take to amma ana karuwa ana gine-gine sai aka wayi gari rijiyar sai ta shigo cikin garin Madina to kuma an yi yawa rijiyar nan kwaya daya ta ba Yahudi da aka siya ta kasa to sai annabi ya sake cewa wannan dan kabilar Banu Gifar din ka sayar da wannan rijiyar ta kama na da ido da Allah zai musanya maka da shi na ruwa daga aljanna to shine bada uzuri cewar wannan rijiyar ita ce yake amfana da ita wajen abincinsa da iyalansa da dawainiyarsa da hidindiminsa da abubuwan masrufinsa to sayyidina Uthman da ya ji labari sai ya je ya siye ta kakenan bayanin nan da malaman nan suke sun hada mana hadisan guda biyu sun mana aiki da su cewar zai iya yuwa rijiyoyi ne guda biyu kuma duka sayyidina Uthman ya siya rijiyar farko da aka fara siya ta ba Yahudi tana tsakiyar Madina rijiya ta biyu da aka siya daga baya bayan mutane sun ƙara yawa rijiyar nan kwaya ɗaya ta kasa musu wata ruwa da za su sha a bakin su mai dadi sai annabi ya ga buƙatuwar a sake sayar rijiya ta biyu wanda ita ma ruwan ta na da dadi wanda ita ma ana mata lakabi da Bi'irur Ruma amma ita kuma mallakin musulmi ne dan kabilar Banu Gifar shine annabi ya bijiro masa ya fansar da ita da idaniyar ruwa daga aljanna ya ba da uzuri cewa abincinsa hidindiminsa dawainiyarsa bukatunsa duka sun rataye ne ga wannan rijiya din to sayyidina Uthman ita ma sai ta kaga kenan idan mun fahimci bayanin za mu iya cewar rijiyoyi ne guda biyu sayyidina Uthman ya siya mabambanta kuma ba lokaci guda wannan bayani na farko kenan da wasu daga cikin malamai suka yi kokarin hada hadisan guda biyu a yi aiki bayani na biyu da wasu kuma daga cikin malamai suka yi suka ce zai iya yi wa rijiya kwaya ɗaya ce amma mallakin mutane biyu ne da ba Yahude da ake kiransa Ruma da kuma wannan ɗan kabilar Banu Gifar su suka mallaki rijiyar tasu to shi ne manzon Allah ya nema daga gurin sahabbansa wanda zai sayi rijiyar mallakin ba Yahuda ta yadda in ya siya zai zama musulmai za su amfana da shi sai kuma ya samu shi wannan dan kabilar Banu Gifar din akan shi ya sadaukar da tasa fi sabilillah Allah zai musanya masa da idaniyar ruwa a aljanna sai nuna yana da bukatuwa zuwa gare shi saboda da shi yake amfani wajen saya wa iyalansa abinci to sayyidina Uthman shine yasu yayi ba mu ba yahude kudi shi ma wannan dan kabilar Banu Gifar ya bashi kudi sai zaman turijiyar ta zama mallakin al'umma musulmi kowa zai dibi ruwan ya sha ba tare da ya biya ko sisi ba ina fata mun gane wannan bayani kenan zai iya yuwa rijiya ce kwaya daya amma mallakin mutane guda biyu riwayar Nasa'i sai ta yi bayanin shi ba yahude riwayar Tirmidhi kuma ta yi bayanin dan kabilar Banu Gifar to sai aka ce a hada su duka ayi amfani da su riwayoyin guda biyu wasu kuma malaman suka ce zai iya yuwa rijiya kwaya daya ce ta mallakin mutum daya ba yahude ne da sai zo musulunta to amma dai wannan magana ta uku tana da rauni kamar magana farko ta fi karfi cewar zai iya yuwa rijiyoyi ne guda biyu daya tana cikin Madina daya kuma wajen Madina ta cikin Madinan ta ba yahude sayyidina Uthman ya tsaya gurin sa da aka kara yawa ta wajen Madina ta shigo cikin garin Madina manzo Allah ya nema a sake tsaya dan ma sayyidina Uthman ya tsaya Allah ya yarda da shi tare da cewar wasu daga cikin malamai duka waɗannan riwayoyi guda biyu sun raunata su da riwayar Nasa'i da take bayyana cewar a sayyidina Uthman ya sayi rijiyar gurin wani ba yahude da ake kiransa Ruma da riwaya ta biyu riwayar Tirmidhi da take bayyana cewar rijiyar ta dan kabilar Banu Gifar ne wanda sayyidina Uthman ya siya daga gurin sosu daga cikin malamai sun raunata waɗannan hadisai guda biyu amma Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisi na farkon wanda Nasa'i ya fidda shi cikin sunan dinsa to misali na biyu da zamu je gare shi cikin jerin misalai na gudunmawa da sayyidina Uthman Allah ya yarda da shi ya bayar wajen gina wannan santa na musulunci wato na garin Madina da annabi yayi shine gudunmawa da ya bayar wajen fadada masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ba'da an bana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam masjidahu fil madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gina masallacin sa cikin garin Madina inda aka fi sanin sa da masjidun nabawi masallacin annabi fasara almuslimuna yajtami'una fihi liyusallu as-salawati al-khams sai musulmai aka wayi gari suna haduwa a masallacin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan su yi salloli guda biyar wa yahduru khutaba an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma suna halartar kutubobin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yakan yi kutuba duk ranar juma'a yana kutuba sannan kuma idan wani abu ya taso manzo Allah yakan hau kan minbari yayi nasiha idan na tsawatarwa ne zai hau kan minbari ya tsawatar in na umurni ne zai hau kan minbari yayi umurni in wani kuskure ya gani an yi zai hau kan minbari ya ce me yasa mutane suke aikata kaza da kaza da kaza wannan duk yana cikin dalilai da ke sa manzon Allah ya kutuba to sukan hadu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su saurari kutubobin manzon Allah sawa'un in ma kutubar juma'a ko kuma kutuba da dalili ne zai kawo ta za su saurari umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka wannan a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamuna fil masjid umura dini sannan kuma suna koyan al'amuran addinin su cikin wannan masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وينطلقوا منه الى الغزوات الى الغزوات ثم يعودون بعدها sannan daga masallacin annabi suke tafiya gurin yaki kenan a masallacin annabi ake haduwa a shirye mayaka a tsara yadda al'amari zai kasance a filin yaki da kuma yadda za a fita har a je a dawo duka wannan a masallacin annabi kaga kenan masallacin annabi ya zama gurin ibada lokacin da aka gina shi sa'annan kuma ya zama makaranta gurin koyon addinin musulunci saboda sukan hadu su koyi ilimi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zama santa na shirya mayaka ya zama santa na shirya mayaka kaga ministry ne daban-daban a masallacin annabi akwai ministry na addini akwai kuma ministry na ilimi akwai kuma ministry na tsaro ministry na tsaro defense ministry of defense saboda anan ne ake tsara yadda za a fita yaki anan ne ake shirya yadda za a fita yaki anan ne ake tsara mayaka yaya za su fita yaya za a gabatar da yaki su wane ne za a ba su tuta su rike su waye za su tsaya a baya su waye a tsakiya su waye a gaba su waye a gefen dama su waye a gefen hagu dama haka annabi yake raba mayakansa yana raba su gida biyar akwai muqaddima akwai alqalb akwai mu'akhira sannan kuma akwai maimana akwai maisa haka annabi yake raba mayakansa gida biyar akwai wanda su ake sa su a gaba to wannan duk a masallaci ake wannan tsari su wane ne za a sa su a gaba a masallaci annabi yake tsarawa wane da wane da wane a fita yakin nan da zamu ku ne za ku kiyaye mana gaba kar ku bari a tilakon mu ta gaba jagoran ku shine wani wane da wane da wane ku za ku kula mana da baya kar ku bari a zo mana ta baya jagoran ku shine wani wane da wane da wane ku za ku kula mana da bangaren dama kar ku bari a tilakon mu ta bangaren dama jagoran ku shine wani wane da wane da wane ku kuma ku za ku kula mana da bangaren hagu jagoran ku shine wani kar ku bari a shigo mana ta bangaren hagu to sai kuma yace su wane da wane ku kuma kuna tsakiya annabi shi ma a tsakiya yake shine jagora na gaba daya shine mai bada umurni na gaba daya amma kowane kaso cikin kashe-kashen nan guda biyar yana da shugabansa da zai bashi takaitaccen umurni gamammen umurni kuma zai na zuwa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka ana yi ne a cikin masallaci sannan masallacin annabi nan ne ministry na hukunci ministry na hukunci da alƙalanci kenan idan an samu husuma tsakanin mutum biyu nan masallacin ake zuwa annabi ya musu shari'a to anan sai yake mana bayani cewa wayan taliquna minhu ila alghazawati daga masallacin suke tafiya guraren yaki yakukuwan su da suka yi ta tafiya daga garin Madina a masallaci ake shirya mayaka thumma ya'uduna ba'daha sannan in sun je yakukuwan nasu su dawo bayan sun kammala yace walizalika baqa almasjid bin nas to yau da gobe har ta kai ta kawo masallacin yayi kunci wa mutane ya kuntata wa mutane saboda kullun shiga musulunci ake galibi kuma wanda suka shiga musulunci sukan yi sha'awar su zo su zauna a Madina me yasa dan su koyi addinin musulunci su samu tarbiya daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan yasa yau da gobe masallacin sai ya zama ya takura ya takure musu ya kuntace musu saboda yadda suke habbaka suke yawa to wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga cancantar a fadada wannan masallacin inda suna sallah cikin masallacin mutum 40 mutum 50 to yanzu sun haura 150 200 to kaga akwai bukatar a ce an fadada wannan masallaci to faragaba annabi sallallahu alaihi wa sallam min ba'd as-sahabati an yashtariya buq'atan bi janib al-masjid lokacin da aka ƙara yawa masallaci ya zamanto ya kasa yayi kunci ya kuntata gare su sun fi karfin masallacin yawan su ya fi karfin masallacin to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da wasu daga cikin sahabbansa akan su sai filayen da suke gefen masallacin annabi din na cikin garin Madina likaitu zadu fil masjid hatta yattasi'a li ahli dan a ƙara girman masallacin har ya wadatar da ma'abotan wannan masallacin da zasu zo masallaci su sallah su zo masallaci su dauki ilimi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an tashi fita yaki a zo masallaci dan a shirya yadda za a fita yaki sannan idan husuma ne ya faru tsakanin kabila kaza da kaza masallacin za a zo ayi shari'a ayi hukunci tsakanin su wa faqala sallallahu alaihi wasallam dan Allah sai yake gaya ma wasu daga cikin sahabbansa masu wadata a cikin su yace musu man yashtari muqata ali fulanin fayazidaha fil masjid bi khairin lahu minha fil janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ku wane ne zai sayi filin ɗan kabilar kaza iyalan wane ya ƙara girman masallacin nan ma'ana masallacin annabi bi khairin lahu minha fil janna a musanya masa da abin da yafi filin da yasu ya ƙara girman masallaci a aljanna abin da yafi shi alkhairi za mu sanya masa da abin da yafi wannan fili alkhairi a aljanna yanan yanzu duk wanda ya sayi wannan fili na gefen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara girman masallacin za a musanya masa wannan gudunmawa da yayi da abin da yafi shi alkhairi a cikin gidan aljanna sayyidina Uthman da yaji فاشتراها عثمان بن عفان من سلب ماله بخمسة وعشرين ألف درهم سيدنا عثمان ينا دي يجرز يا ابو خطيس قد يوان ديك ميتاري يوا يزو ييتن كم فيلي أكا صلى ما مسا درهمي دبو عشرين دبير درهمي دبو عشرين دبير يتشرى ونوما قدن قد أعيد أنتم قد انسا babu kudin wani a ciki shi yasa yace min suldi mali daga tsantsan kudin sa babu ko dirhamin wani a ciki sai sai wannan fili ya karawa masallacin annabi girma wannan dirhami 25,000 ɗan uwa idan za mu kwatanta shi da naira zai zama daidai da naira nawa mun ce dirhami ɗaya yana daidai da naira 60,000 ko a yau to dirhami 25,000 idan za mu kwatanta da naira zai zama daidai da naira nawa zai zama daidai da naira biliyan 1 da rabi biliyan 1 da miliyan 100 biliyan 1 zai zama daidai da naira biliyan 1 da naira miliyan 100 da wannan kuɗi sayyidina Uthman ya sayi wannan fili kai sai ka ce baya son kuɗi idan ka ji irin makudan kuɗaɗen nan da yake kashewa shi kuma ya san me yake yi yana wa kansa tanadi ne tanadi yake ma kansa saboda ranar gobe kiyama to da ya sayi wannan fili thumma udifa lil masjid sai aka ƙara ga wannan masallacin wa wusi'a alal muslimina sai aka faɗaɗa wa musulmai masallacin sai zamanto yanzu zai ɗebi adadi mai yawa masallacin sai yanzu sai zama zai ɗebi adadi mai yawa ko yanzu ka je Madina idan ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama iya gurbin da nan ne masallacin annabi yake a zamanin annabi zaka ga an masa alama an kewaye shi ba wai kewayewa da gini ba filas filas din da suke kewaye da asalin masallacin annabi zaka ga an rubuta a sama masjidun nabawi hudud masjidun nabawi wato iya nan ne sanda annabi yake raye masallacinsa to amma yanzu fa an ƙara masallacin idan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masallacinsa zai dauki mutum 200-300 to a yanzu fa zai iya daukan mutum 200,000 a yanzu haka da nake magana masallacin annabi zai iya daukan mutum 200,000 a kiyasi da suke domin masallacin an faɗaɗa shi sosai kuma bai zama iya cikin masallacin ba har samansa saman masallacin yana ɗiban adadi mai yawa to wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da gudunmawa da Sayyidina Uthman ya bayar a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayo hijira daga Makka ya dawo Madina yana kokarin kafa santa na musulunci a Madina Sayyidina Uthman ya ba da gudunmawa daga dukiyarsa wacce take ta gani kuma ta fada babin da zamu je gare shi shine yace min ahadithir rasul sallallahu alaihi wasallama fi Uthman ibn Affan daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan sayyidina Uthman dan Affan wato zai kawo mana wani sashi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke da alaka da sayyidina Uthman na farko yace awwalan fi ma warada fi fada'ilihi ma ghairi zai kawo mana hadisan da suka tabbata kan falalar sayyidina Uthman tare da wani sa cikin sahabbai kenan hadisan da zai kawo mana yanzu a karon farko hadisai ne da suka kunshi bayani kan falalar sayyidina Uthman da wani cikin sahabbai hadisi na farko yace an abi Musa radiyallahu anhu qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وانا حديثي إمام البخاري في الدش تكين صحيح عن صامو دقى أبو موسى الأشعري الله يعجدش يكي بعد لباري تشيوى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة يتي وترانا ناكسن تي نيدا من ذن الله صلى الله عليه وسلم تيكم وتقونا تيكم قونا كنغر مدينة كينا وانا يكينونا قونا كمتا مدينة سكن كيوة يقونا رمي أقوى حديث كعب بن مالك الله يرددش wanda yake bayyana fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin Tabuka shi kuma bai fita wannan yaki tare da manzon Allah ba to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje yakin Tabuka ya dawo munafukai suka dinga zuwa suna ba wa manzon Allah uzuri na ƙarya manzon Allah yana cewa je ka Allah maka afuwa je ka Allah gafarta maka wannan sai zo yace ba ni da lafiya sanda ka fita shi yasa ban fita yakin tare da kai ba manzo Allah ya ce je ka Allah maka afuwa Allah gafarta maka wancan yazo ya ce mata ta ce ta haihu kuma ba ta da lafiya dan ma ba shi da lafiya wani kan ma zai ƙaryan cewa dan sa ne rasu manzo Allah sai ya ce je ka Allah maka afuwa Allah gafarta maka har ka abdan Malik yazo da shi da mutane guda biyu waɗanda su ba su ƙarya wa manzon Allah ba cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana manzon Allah cewa babu wani dalili da ya hana su fita wannan yaki tare da manzon Allah to manzo Allah sai yace a yanke hulɗa da mu'amala da su ko magana makar a musu to wannan yasa ƙasa ta musu kunci duk da yalwarta da fadinta kamar yadda Allah ya bada labari cikin alqur'ani hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rahabat kaf dan malik yace sai na tafi gurin wani cikin dangina gonarsa na kama katangar gonan na tsallaka na dire da naje na same shi ko cikin ka bai ce mun ba na ce masa shin wani ka tabbatar ka shaida cewa ina son Allah, ina son manzon Allah, ina tsoron Allah, sai ce wallahu a'lam. Kenan dai tunda annabi ya hana su masa magana ba zai bashi amsa ba. Yace sai na sake kama katangar sai na sake dirkanatin. Wannan ya nuna kenan mutan Madina galibi sukan kewaye gonakinsu su yi wa gonakin katanga. Wannan shi zai sa gonar sai ta zauna cikin amana da aminci. To Abu Musa al-Ash'ari a wannan hadisi yake bada labari cewa wata rana na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wata gona cikin gonakin garin Madina. Kenan gonar a kewaye take, kewaye take da katanga tana da kofa. Sai Abu Musa al-Ash'ari suka shiga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun san manzon Allah idan gari ya waye tun farar safiya har dare ba shi da sukuni. Ya karantar da wannan, wannan ya zo da tambaya ya ba shi amsa, wancan ya zo da koke, annabi ya yi kokarin taimaka masa wajen ganin an share masa hawaye. Waɗancan sun zo da husuma, annabi ya raba gardama tsakaninsu. Wancan ya zo da matsalarsa tsakaninsa da matarsa, annabi ya yi sulhu. Wancan ya zo da bukatarsa, wancan ya zo da kaza, har dare ya yi. Kenan annabi ba shi da sukuni kullum, haka al'amarin ya yi. To shi ne wasu lokatai annabi yakan so ya keɓe kansa ya ɗan samu relief kaɗan, saboda dole akwai stress. A ce tun farar safiya kana abu ɗaya har dare, kuma kullum yau haka gobe haka, annabi ba shi da wikin. A ce a saboda Ladi zai huta, ba shi da wani. Duka kwanakin mako annabi in ya fito tun farar safiya har dare abu ɗaya ake yi. Ya karantar da sahabbansa, masu tambayoyi su yi masa, ya ba su amsa. Wasu ma daga ƙauyuka za su shigo, suna shigowa za su jefa masa tambaya, ya ba su amsa. Wani zai zo da buƙatarsa, manzon Allah ya tashi ya tsaya tsayin daka wajen ganin an biya masa buƙatar tasa. Wani zai zo da kokensa, manzon Allah zai tsaya ya ga ya za a yi a share masa hawayensa. Wasu kuma za su zo suna so manzon Allah ya musu shari'a a tsakaninsu. Wani ƙaran mahaifinsa zai kawo, wani ƙaran ɗansa zai kawo, wata ƙaran mijinta za ta kawo, wani ƙaran matarsa zai kawo. Duk ko manzon Allah zai runguma. To kullum garin Allah ya waye abubuwan da manzon Allah yake yi kenan. Kuma wannan baya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya ji wani cikin sabansa ba shi da lafiya, ya taka ya je ya gaishe shi. Idan an yi rasuwa yayi sallah wa gawar ya raka ta makabarta, kaga kenan annabi ba shi da sukuni. To shine wasu lokatai sai yakan so ya keɓe kansa a cikin gona ya ɗan samu relief kaɗan, ya ɗan samu nutsuwa. To abin da ya faru kenan, kamar yadda wasu daga cikin malamai suka bayyana. Wasu malamai kuma suka ce a ya shiga gonar ne ya ɗan zaga, ya kama ruwa, ya yi alwala, ya ɗan huta, ya fito ya zo a je a yi sallah. Haka wasu malaman suka bayyana. Amma ko ma dai menene dai, manzon Allah ya samu kansa cikin gona shi kadai da Abu Musa al-Ash'ari. To saboda yana so ya ɗan samu hutu ƙanƙani, sai ya sanya mai gadi, shine Abu Musa al-Ash'ari. Amma a asali kofar annabi ba mai gadi. Mutum zai zo kai tsaye ya shiga ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shamaki, har zuwa lokacin da aka saukar da ayoyin hijabi. Shi yasa sayyidina Umar ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake ce ma manzon Allah, ya rasulullah, yadkhulu ala nisa'ika albar wal fajir law amartahunna yahtajibna. Ya manzon Allah, kowanne mutum zai shiga gurin matanka ba kaidi ba shamaki, sanda ya ga dama ya shiga, sanda ya ga dama ya fita, da na kirki da na banza, duk kowa zai shiga. Da ka umurci matan sun yi hijabi, an sa shamaki tsakaninsu da mutane, sai Allah ya saukar da ayoyi na Alkur'ani ya karfafi wannan magana ta sayyidina Umar. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'ika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تو على النبي صلى الله عليه وسلم سا saboda saukin kansa ba shi da bodyguard ba shi da security haka nan za a zo kansa yana tafiya a cikin makabartan Madina Baqi'ul Gharqad sai ya iske wata mata jikin wani kabari tana tarabza kuka tana tarusa kuka yace baiwa Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri sai tace ilaika annuba ruwanka da ni yi sha'anin gabanka damuwar da ta same ni bata same ka ba shi yasa kake wannan magana da damuwar da ta same ni ta same ka ba za ka yi wannan magana saboda haka ka kashe wutar gabanka ka ji da damuwarka ba ruwanka da ni manzo Allah sai kada kansa ya tafi bayan manzo Allah ya tafi sai aka ce kai kin san ko wane ne wannan da yake ce miki ki ji tsoron Allah ki hakurin nan ta ce wane ne aka ce manzo Allah ta ce na shiga uku yanzu manzo Allah na mayarwa kakkausar martani haka sai ta tashi jikinta yana bari take sai ta tafi gidan manzo Allah inji mai riwayar hadisi tana zuwa dama gidan manzo Allah babu security ba mai gadi ta tarar da kofa kawai sai ta shige abunta ta je ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullah kai mun hakuri ka mun afuwa wallahi ban san kai ne ban san Allah ba kenan musulma ce ta musulunta amma bata taba ganin manzon Allah tace ka mun afuwa ka mun hakuri wallahi ban san kai ne manzon Allah ba san da kake mun magana annabi martanin da ya mayar mata yace innamas sabru inda sadmatil ula ai hakuri ana yin sa ne kuma ya amfanar da maabocinsa a lokacin da abu ya buge ka karan farko amma idan ya dau lokaci ko kai hakurin ma ba za ka samu natijar sa sosai ba saboda zuciyarka ta fara sabawa da abu dan idan abu ya same ka zuciyar tana ta farfasa in abun ya dan tsufa a zuciyarka zai zamanto ka saba da abun har ya zamanto ma da haka abun ka dan mance shi ya dan tafi a zuciyarka annabi ya ga mata wannan martani to abin da yasa na kawo wannan takaitacciyar kissa dan in nuna mana yadda annabi baya rike security baya rike mai gadi baya rike mai tsaro to amma a wannan gonar da ya shiga sai sa Abu Musa al-Ash'ari a kofa ya masa gadi me yasa yana so ya dan samu nitsuwa yana so mutane su dan bashi gap na ɗan wasu mintuna dan samu nitsuwa kadan sai sa Abu Musa al-Ash'ari gadi a kofa kar ka bar wani ya shigo sai ka sanar mun duba inga ya kamata a bar shi ya shigo sai in baka izini ka ce masa ya shigo in bai kamata ba shike to Abu Musa al-Ash'ari yana gadin kofa yace fa da'a rajulun fastaftaha sai wani mutum yazo ya kwankwasa kofa kofar wannan gona da manzon Allah yake ciki Abu Musa al-Ash'ari kuma shi aka sa mai gadi fastaftaha ya nemi abu ke masa Abu Musa al-Ash'ari sai yace to bari dai in je ga manzon Allah dan ya sa ni tsaro ne ya sa ni gadi sai je sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an zo ana buga kofa sai annabi yace iftah lahu wa bashirhu bil janna je kaka bude masa kofar ya shigo kuma ka masa bishara da aljanna to shi kan ma Abu Musa al-Ash'ari bai san waye ba saboda kofar tana rufe ba zai bude ba ma sai manzon Allah ya bada izini yace fa fatahtu lahu fa idha huwa Abu Bakar sai na bude masa kofar kawai sai na ga Abu Bakar ka Abu Bakar sai ya shiga ya zauna Abu Musa al-Ash'ari sai koma jikin kofa ya ci gaba da gadi sai na Abu Bakar da ya shigo Abu Musa al-Ash'ari ya ce manzon Allah ya ce in bude maka kuma in maka bishara da aljanna sayyidina Abu Bakar sai ya gode wa Allah na wannan bishara da aka masa cewa shi dan aljanna Abu Musa al-Ash'ari ya sace komawa jikin kofa ya ci gaba da tsaron kofa yana tsaye thumma jaa rajulun fastafta sai wani mutum na karo na biyu shi ma sai sace zuwa ya nemi a bude masa kofar Abu Musa al-Ash'ari ya sanar da manzon Allah cewa ga wani yazo shi ma yana nema a bude masa kofa ban san ko waye ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Abu Musa al-Ash'ari iftah lahu wa bashirhu bil janna bude masa shi ma ka masa bishara da aljanna Abu Musa al-Ash'ari ya ce fa fatahtu lahu fa idha huwa Umar ina bude masa kawai sai naga ashe Umar ne yace fa akhbartuhu bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labari game da abin da manzon Allah ya fadi cewar na bude masa na masa bishara da aljanna fa hamidallahi sayyidina Umar sai gode wa Allah Abu Musa al-Ash'ari karo na uku sai sake komawa jikin kofa ya tsaya ya ci gaba da tsaron kofa thumma staftaha rajulun sai wani karo na uku yazo shi ma yana nema a bude masa kofa Abu Musa al-Ash'ari ya je bayyana manzon Allah cewa ga wani ma fa yazo shi ma yana so a bude masa kofa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace iftah lahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusibi je kaka bude masa kuma ka masa bushara da aljanna bisa wata musiba da jarrabawa da za ta same shi yace fa iza Uthman ina bude kofa kawai sai naga sayyidina Uthman yace fa akhbartuhu bima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labari game da abin da manzon Allah ya faɗi cewa na masa bushara da bisa wata na masa bushara da aljanna bisa wata jarrabawa da musiba da za ta same shi sayyidina Uthman sai yayi godiya wa Allah yace Allah shine mai taimakon bawa shinasa sai kara da Allahul Musta'an to wannan hadisi da muka karanta ɗan uwa akwai darussa da ya kamata mu dauka karkashin hadisi sai dai kuma lokaci yana daga mana hannu ba zai ba mu damar fito da darussan wannan hadisi ba sai mu dasa aya a wannan gabar har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh